بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا متأسف ودرس منا شاؤكم كراتن دمكنا لتعرف فضل الإسلام na Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na malam al-Allama Sheikh Salih Ali Sheikh hafizahullah. Muna kan abinda malamin ya ambata mana shi malam Salih Ali Sheikh a sharhin fadin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nura wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Mun karanta cewa wannan aya ta kunshi falaloli guda biyu guda uku wadda dukkan mutumin da ya siffantu da siffar musulunci zai ribanta da su, wanda mutum zai same su ne sakamakon zamansa musulmi. Indai mutum musulmi ne to zai samu wannan, saboda abinda ayar take magana akai na umarni ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, kuma sannan ku yi imani da manzansa, manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. In kun yi haka sai ce yu'tikum kiflayn, shi yasa yazo majzuman anan yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al shima majzum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, sannan yace wa yaghfir lakum. Waɗannan abubuwa uku dukkan su jawabi ne na wancan fi'ilin sharati, cewa in kun yi kaza to Allah zai muku kaza, zai muku kaza. Ta wannan karatun kawai zaka fahimci falolin guda uku da Allah maɗauki ya ambata a wannan aya. Mun karanta na farko ko da sharhinsa, za mu tashi al-fadlu thani. Qala wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, ko bismillah. Shafi na 21.
وقد دارت تفاسير السلف على أن النور الذي يؤتى به هو نور العلم واليقين والبصيرة. فإذا استقام المرء حقيقة على الإسلام وجاهد نفسه بتقوى الله والإيمان برسوله فإن الله جل وعلا يمنحه العلم
نعم. yace al-fadlu thani, falala ta biyu da za mu fa'idanta daga wannan aya shi ne faɗin Allah maɗauki ce wa yaj'al lakum nura. Mun ji falala ta farko ita ce me? Yu'tikum kiflayn min rahmati, Allah zai ba ku rabo biyu na rahamarsa. Ya bayyana mana kuma wannan zai zo mana ta ɓangare biyu, ma'ana rabo a duniya, rabo a lahira. Yawwa, sannan yace falala ta biyu ita ce Allah zai sanya muku wani haske tamshuna bihi, wanda za ku riƙa yin tafiya da shi. Haske nan haske ne ma'anawi, ba hissi ba. Ma'ana gashi nan kamar yadda zai fassara mana, ana nufin haske ne na ilimi da yaqini da basira. Shi ba toshi lanza a sa a gabanka in kana tafiya ka ga haske ba, ko wannan zai iya faruwa a wani babin, ba a babin umumin maganar imani ba, a babin karamar waliyai. Allah subhanahu wataala ya yi wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan karama, yana tafiya da daddare ga haske a hannunsa kamar fitila. wannan iya faru a babin karamat, amma abinda ake nufi nan a babin umumin kowa da kowa ya shiga ciki sakamakon zaman sa musulmi, shine Allah ya sa mishi ilimi, Allah ya bashi yaqini, ilimi da zai kore masa jahilci, yaqini da zai masa maganin kokonto, sannan kuma ya kara masa basirar fahimtar abubuwa da zurfin su yadda suke. To wannan shine hasken da Allah zai baka. In ko mutum ya samu waɗannan abubuwa uku, to babu wani abu da zai zo ya rikita masa addininsa, ya sa masa shubuha, yasa ya zama cewa ya kauce daga hanya. To shi da sai ke cewa wa nurul ladhi yamshuna bihi, hasken da za su yi tafiya da shi huwa nurul ilmi wal yaqini wal basira, shi ne kamar da muka ambata, hasken ilimi da hasken yaqini da hasken basira. Wa qad darat tafasiru salafi tafsiran magabata, sun kai sun kawo dukkaninsu ala annan nura alladhi yumsha bihi huwa nurul ilmi wal yaqini wal basira, akan cewa abinda ake nufi da wannan haske wanda mutum ko mutane za su yi tafiya da shi, zai zama cewa an ba su dama suna tafiya a kansa, shine hasken ilimi da kuma na yaqini da wannan na basira. Shine ma'anar darat, an ce darat shay'u baina kaza wa kaza, abu ma'ana bai fita daga kaza ba, ma'ana in ka koma littafan tafsirai musamman at-tafasir al-ma'thura wanda aka ruwaito daga salaf, zaka ji wani ya ce abinda ake nufi da an-nur anan shine al-ilm, wani ya ce ana nufin al-yaqin, wani ya ce ana nufin al-basira, wani ya ce ana nufin al-islam. Misali mun fahimci abu, to sai ce duk inda ma dai aka je aka dawo wannan tafsirin bai fita daga wannan guda ukun ba, to shine ma'anar darat din, ma'ana tafasirul salafi taduru haula kaza wa kaza, shine asalin kalmar, ma'ana suna kewayen su duk inda za su je su dawo dai ba su fita daga wannan ma'ana guda uku ta ilimi da yaqini da basira ba. Sai ce fa idha istaqama almar'u haqiqatan 'ala alislam, idan mutum ya tsayu kam akan musulunci haƙiƙanin tsayuwa, wajahada nafsahu kuma ya yaƙi zuciyarsa, bi taqwallahi ta hanyar yin tsoron Allah da bin dokokin Allah, wal imani bi rasulihi da kuma imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah jalla wa ala, to lalle ku Allah madaukaki, yamnahu Allah zai bashi al-ilma, ashe Allah yana bada ilimi. Idan mutum ya yaƙi zuciyarsa, idan mutum ya yaƙi zuciyarsa, ya ƙi bin son zuciya, ya tsaya akan abinda Allah madauki ce ai imani da shi, kuma ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah na yassare masa ilimi. Amma fa ana nufin ba'da akhdhi asbabihi, bayan mutum ya dauki sababinsa, ba haka kawai mutum ya zauna sai ya ji ana masa wahayi ba, ba haka ake nufi, amma yana ilimi yana karatu, sai Allah yana kara masa basira, yana kara masa ilimi, yana kara masa yaqini, kuma yana fahimtar abubuwa, yana kuma rike su a kunyarsa. Wannan duka baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Ibn Qayyim a cikin littafinsa Miftah Darus Sa'ada, wanda asali ya rubuta shi domin waɗannan falolin, banga littafi mai kyau irin wannan ba wajen bayanin wannan abubuwa. Falala dai ta ilimi, in kana so ka ji falala ce ilimi yake da ita, banga littafin da ya tattara wannan ba, sauran ƙanana ƙanana ne, amma shi mujalladi biyu ya yi manya, kuma duka akan wannan matsala ne, ko da yake akwai bugu mai mujalladi ɗaya wanda dai mutum zai fa'idanta da shi. Duk abin da kake so, me fa'idar da ilimi yake da ita, a kwatanta shi da jahilci dama ba abin kwatantawa ba ne, falalar ilimi ne, to ka karanta wannan littafin insha Allah za ka fa'idanta. Ɗalibai ilimi sa duba shi ko da don samun abin da za a yi wa'azi da shi. Sai ce fa inna Allah jalla wa ala yamnahu al-ilma bi tahyi'ati, ya kintsa masa, shine tahyi'a, tahyi'a shine a kintsa maka, usubulihi hanyoyin ilimi, kun gani Allah zai sauƙaƙe maka hanyoyin ilimi, ya shirya maka su, kana sha'awa kai ilimi, ka ji tsoron Allah, kana bin dokokinsa, ka yarda da Allah, ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga Allah ya yassare maka duk sababin da ake samun ilimi ta hanyarsa. Karatu ake yi a hadda ce, sai Allah ya sauƙaƙe maka hadda, makaranta ake zuwa sai ka samu shiga makarantar, idan ma sai an biya wani abu sannan a shiga, Allah sai ya sare maka duka, idan kuma cike wani fam ne da ne, duk sai ga Allah ya sare maka dai hanyar da zaka samu. Malamin in kuma malami ne a karatun zaure za ku yi, shi ma malamin ya amince maka zai karatun, shi ma duk kin tsi yawa, sannan kuma ya baka damar da zai kintsa ka sosai da ikhlasi da kuma son ka fa'idanta musan malamai kowa da irin yadda yake akwai malami idan ka je wurin sa karatu wanda dai a cikin babu neman ilimi malamai suna ambatan sa yakan tsaya ya kalle ka tukun ya duba ka hakikanin me ya kawo ka ilimin ka zo nema da gaske ko kuwa ka zo ne dan ka gwada shi yana da karatu ko ba shi da karatu kuma kowa da basirar sa yana fahimtar wannan to ba zai saka maka ma ilimin ka fahimce shi sosai ba sai ta yi ma fassara wal kaza wa kaza ka tashi ka tafi amma sharhin da zai maka ka fahimci abu sai ya ga da gaske hakika neman ilimin ya kawo ka kuma baka zo da girman kai ba da tawadu'u da girmamawa sai ga cewa ya baka komai a hankali sai ga wata ranar ma zai tafi wani wuri kai ne kake rike masa duk wannan da ladabin ilimi ake samu malamai da sun yi magana wannan a wurare duk wannan yana cikin kuma ta hayyati subul din da malami ke nufi wa bi mahabbati ahlihi kuma Allah zai sanya maka shine yamnahu innan ko ba ce yamnahu alilma ko zai bashi ilimi ta hanyar me bi ta hayyati subulihi lahu ta hanyar ya sauƙaƙe masa hanyoyin samun ilimi da kuma me wa bi mahabbati ahlihi ya kimza maka ma san ma abuta ilimi wani abar ruwansa da malamai ko kai kuma Allah ya sanya maka san malaman ma da san zama da su shi kansa ai ya kintsa maka hanyar da za ka samu fa'idanta da su wa bi sama'i kalamihi da kuma ya sauƙaƙe maka jin maganganunsu a irin yanzu jin maganganun malamai ga shi nan araha kowa na samu ga shi nan ta hanyar hanyoyin sadarwa ɗin nan duk karatun da aka yi a ko'ina yanzu sai ga an sako shi a intanet nan da nan mutum ya download ke sa wani malami ke cewa a zamanin yanzu dai za ka iya cewa a tarihi ba a taɓa samun zamanin da hujja ta tsaya kan ɗan adam a kan dai abin da ya shafi sanin hukuncen abubuwa alal aƙalla abin da ya shafi dai wajibai da wa'azozi irin zamanin yanzu duk abin da kake so ka ji galibi yau in kana son ka ji karatukan malamai daban-daban za ka iya zama ka ji shi sai dai kawai idan Allah bai sa albarka abu ba sai ya hana maka damar fa'idanta da duk wannan ilimin da ka tara yanzu wani yana da CD na wannan wanda da CD din malam wani da an turo masa a cikin abin nan memory dinsa an sa masa a computer da rusa iri amma samun damar ya zauna ya bi da yake kuma mafi yawa jin wa'azi muke musu ba jin karatu ba wasu amma zaka ji a wani wuri suna cewa su zama suke su dau littafi ana bin littafin da ake su ma suna bi suna karantawa to nan sai kuma fa'idanta to duk da wannan yana cin tahiyya da Allah madauki zai maka da kuma jin maganganun malamai ka zauna ka ji suna magana dukkan maganganun malamai magana ce ta ilimi magana ce ta hikima magana ce ta basira magana ce ta kwadayin alheri ga al'umma domin duk malami babban hanyar cin nasararsa shine ya zama shi yana kwadayin al'umma su fa'idanta wannan kuma duk malamai suna magana sa a babin ikhlasi kada zama yana yi domin kawai ya suna dan kawai shi ma ambace shi a'a kwadayin sa shine mutane su shiru mutane su samu wannan abinda ake bukatar sa Allah ya kara mana ikhlasi sai ce fayaj'alu lahu nuran yamshi bihi sai sanya masa haske da zai tafiya da shi domin ko in aka ce ana bukatar tafiya to ana bukatar hasken da za a ga hanya domin hanya wani gun za ka je ta lokacin duhu wani gun za ka je ta lokacin da ba na duhu ba sai ce wa huna waqfatu anan akwai wata matsaya da za mu tsaya fi anna Allah jalla wa ala kan cewa Allah madaukaki min asma'ihi an-nur daga cikin sunayensa akwai an-nur Allahu nurus samawati wal ard daga cikin sunayen Allah akwai an-nur wan nuru fi asma'ihi jalla wa ala shi kuma haske a cikin sunayen Allah lahu asarun fi shari'ati yana da tasiri a shari'ar Allah fi ta bangaren anna Allah cewa Allah jalla wa ala ja'ala rasulahu nura zamu ga cewa Allah ya sanya manzansa sallallahu alaihi wa sallama shi ma haske ne mun gane annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwansa da rayuwarsa da maganganunsa da ayyukansa da zamansa da ya yi a wannan duniya din duka haske ne ya haskaka wa al'umma inda za su dosa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zo ba da ana cikin duhu ashe zuwan nan nasa haske ne na dora mu akan hanyar da Allah yake so mu bi kuma kullun aikin sa kenan waja'ala alkitaba alladhi huwa alquran nuran har yanzu kuma Allah ya sanya littafin wanda shi littafin nan shine alquran shi ma Allah ya sanya shi mene haske waja'ala fi qulubil mu'minina aidan bil ilmi nura kuma sannan a zukatan mu'mine Allah ya sanya haske bil ilmi ta hanyar ilmi kun idan ko haka ne kuma haka din ne littafi haske manzo haske zuciyar mu'mini haske ai ko an samu hasken da za a yi tafiya akan duk abin da kike so wannan nuna mana shari'a biyayya gare ta zai zama bisa haske wannan hasken kuma daga Allah subhanahu wataala yake da taimakon sa zai sanya ka a hanya ya kuma kintsa ka ka bi abin da shi yake so bisa yadda abin da ake so ka bi ma'ana ba yadda ranka yake so ba Allah ne zai kimsa maka fahimtar daidai sai ka karanta shari'arsa ka fahimta ka karanta Qur'ani sai ka fahimta ga hanya nan dodar ka bita kuma sai a samu tsira Allah ba mu tsira qala jalla wa ala Allah mudike na cewa qad ja'akum min Allah nuru wa kitabun mubin ja'akum min Allah nuru wani haske qad ja'akum yazo muku min Allah daga Allah wa kitabun da wani littafi mubin mai bayyana abubuwa kurukuru shi a bayyane yake sannan kuma ko ne ka karanta a littafin za ka fahimce shi ma'ana shi ma a bayyane yake yana bayyana abubuwa da hukunce-hukunce to malam yake cewa wa nuru huna haske abin da ake nufi fi ahadi tafsiraini a ɗaya daga cikin tafsirai guda biyu na malamai huwa rasulu shi ne manzon kansa sallallahu alaihi wasallam ai ka ga cewa qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin abubuwa biyu ne suka zo daga Allah da nurun da kitab to tunda an faɗi kitab ɗin da ba a faɗi kitab ba sai ya zama la'alla abinda ake yi da kitab ɗin shine hasken amma tunda an faɗi kitabu shine littafi to nurun ɗin da aka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi shine manzo shine abinda yake nufi yace huwa rasulu sallallahu alaihi wasallam ya annahu utifa alaihi alkitab domin a kansa aka yi abafin الكتاب تنكو قال الكتاب تولى أكي معطوف عليه باب ولا أبو ليزو لقى الله أبو بيون يزو لقى الله دلتا في دمانزو تتنى أنت نور وكتاب كذا كتاب أنفى تسولون سأقولون تولى بقى فتا بقى كراش نور إيه شيني منزل الله صلى الله عليه وسلم أو على القول الثاني وسمع لما كما سوى سكي ولديك كما زي إعطوك دوانتا دوانا إيه سنسي على أنه الكتاب abin da ake nufi dai shine dai littafin littafin shine alkitabu nurun kuma shine dai alkitabu wani zai ce to ya za a yi aqafin abu akan sa sai ce lakin nawwa'a wasfahu Allah ya faɗi wannan ne saboda ya tanwi'in siffofin alqur'ani alqur'ani yana siffofi da yawa daga cikin siffofinsa shi haske ne shi furqan ne mai bambance tsakanin ƙarya da gaskiya can an faɗe shi al-furqan wani gun a kira shi shari'a wani gun a kira shi haske to tunda an kira shi duk da an ce al-kitabu anan to shi dai ake nufi domin shine mai haskakawa ta bangaren fahimtar addini a nuna maka hanya don haka siffar su ce haske sunansa ne kuma al-kitabu wannan ita ma fassara ce ta malamai yawa duk kowanne kuma mutum ya dauka babu laifi duk da zai dawo ya sake mana wannan magana za mu sake jinta bayan wasu shafi biyu ko uku sai ce wa nuru hada alladhi yakdhifuhu Allah jalla wa ala fil qalbi wannan haske da Allah madaukaki ke jefa shi a cikin zukata hada la yakunu illa li ahli al islam babu mai samun sa sai masu musulunci mutumin da ya musulunta Allah sai ya sa masa haske a zuciyarsa duk hangen da zai yi ya kalli abu zai kalle shi ne a musulunci farko tukun kafin ya kalle shi a wani mazubi daban da wani ma'auni daban fa kullu mu'minin bihi dukkan wani mu'mini ko kuma ce fa kullu mu'minin kowanne mu'mini bihi hawlun min hadha an-nuri tare da shi akwai rabo na wannan haske mun gane abu yawa lakin inna ma ya'zumu hadha an-nur sai dai wannan haske yana girmama ne bi azamati tahsilil islam da girman samun musulunci musuluncin ya samu a zuciyar mutum tukuna wal istiqamati alayhi da kuma tsayuwa a kansa aqidatan wa shari'atan a aqidance da kuma a shari'ance duk mutumin da Allah ya bashi gamdakatar din da ya karbi musulunci ya yadda da shi ya yi imani da shi ya nutsu da shi a zuciyarsa cewa shine abin da zai rayu a kansa kuma ya doge a kansa ta bangaren aqidarsa duk abin da Allah ya ce ayi imani da shi yayi imani da shi abinda Allah ya ce ayi yayi abinda ya ce a bari ya bari shine wannan dama shari'a din to wannan zai samu rabo babba na wannan haske kuma gurgurdan samun wannan kikkiawar fahimtar ya zama cewa musuluncin an fahimce shi daidai to gurgurdan girman hasken da mutum zai samu girman ko abinnan hasken da Allah ke ba mutane ba iri ɗaya bane irin hasken da ke zuciyar annabawa ba irinsa ne a zuciyar waliyai ba mun fahimci abin annabawa sama suke da waliyai manzanni sama suke da annabawa sannan annabawa sai waliyai salihai sannan kuma sauran mutane to darajar hasken da Allah ke sa a zukatan mutane gurgurdan yaqini ne da yadda da Allah gurgurdan karbar musuluncin daga Allah sun Allah ba tare da kokonto ba Allah ta mun gane wanda zaka ga yaqinin sa bai kai na annabawa ba to hasken da zai samu ba zai kai irin na annabawa ba mun fahimci wannan kuma ba akuyi abu ne da hankalta ma za mu fahimce shi to sai ce li hada gashi nan abin shine wani abin da zai biya mana malamin yanzu sai ce li hada kullama qawiya akhdhu al-islam di yadda ma'ana gurgurdan ƙarfin karɓar musulunci karɓa nan ba ana nufin karɓar musulunci a ce an musulunta ba a karɓar iliminsa yawwa ta hanyar fahimtarsa yadda ya kamata kullama qawiya al-ilmu bi shari'ati gurgurdan kuma wato ilimin shari'a irin ƙarfin da yake da shi kullama qawiya al-ilmu bi i'tiqadi gurgurdan kuma har yanzu a ƙarfin da ilimin aqida yake da shi كلما قوي العلم بالله جل وعلا كلما زاد هذا النور في القلب شيني غرغدن قاروار دا wannan haske zai wannan abubuwa kamar sharadi ne ga jawabinsu ma'ana kana samun karbar musulunci yadda ya kamata ta hanyar ilimi kuma ilimin ka na shari'a yayi karfi ilimin ka na aqida yayi karfi ilimin ka na sanin Allah madaukaki shi ma ya karfafa to kana samun wannan kuma gurgurdan haka gurgurdan haka gurgurdan kuma yadda shi wannan haske yake karuwa a zuciyarka an fahimci wurin shine ke kullama zada hada nur shine gurgurdan yadda wannan haske zai karu fil qalbi a zuciya wa idza zada nuru fil qalbi idan haske ya karu a zuciya fa innahu yubsiru bihi fil zulumat shi mutum da shi zai gani da wannan hasken zai ga hanya a cikin duhu da shi ake zulumatul shubuhat duhun nan wani iri na shubuha wa zulumatul masail allati qad taridu ala al-insani fi hayatihi da kuma duhun mas'aloli da suka zo wa mutum a cikin rayuwarsa duk abin da zai dame ka duhun sa menene hasken da zai warware maka shi shine hasken ka da imani in kana da hasken imani a zuciya to Allah madauki na warware maka mas'aloli da yawa sai inda baka tsammani ba lalle ka san sababin ba amma Allah na hore maka abin sai ka ga zo maka da sauki to duk saboda musuluncin nan ne da ka kama Allah subhanahu wa ta'ala ko sai ya bar wanda bai musulunta ba bai yadda da musulunci ba bai karbe shi ba akwai wani duhu da har yanzu ya zama masa hajibi wata kariya da ba zai fahimci abin ba sai lokacin da wannan abin ya yayi masa haka ne ko ba haka to shi ne sai ce wa tasmiyatullahi jalla wa ala lahu nuran a sanyawa wannan abu da Allah ya masa ya sa masa suna da haske fi qawlihi fadin sa da yake cewa wa yaj'al lakum nuran kuma zai sanya muku haske tamshuna bihi kuna tafiya da shi fi qawlihi inda yake tamshuna bihi yani tamshuna bi hadha an-nur fi adh-dhulumat da wannan hasken za ku yi tafiya a duhu ai kowa babu bukatar mu ƙara bayani akan abin da muka tattauna a baya dangane da abin da ya shafi cewa shubuha duhu ce domin wani abu take sa kamar yana take sanya maka a ido ka tambayi wanda yake yana da yanar ido yadda ganinsa yake da wanda kuma saurayi yake gagar ba shi da komai a idansa kalau yake ma ko gilashi ba ya bukata kaga ganinsu da yadda suke ganin abu dara-dara daban da wanda yake da yana daban da wanda ma yake bukatar gilashi wanda da zai cire shi in rubutu ne a nesa haka zai ganci a hahade ai akwai bambanci tsakanin kallon to menene zai sa kallon nan ya bambanta gurgurdan irin hasken da ke zuciyarka in wani abu ya zo da zai sa maka shubuha ka riƙa kokonto akan Allah kokonto akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kokonton tashin kiyama kokonton hukunce hukunce kana jin kamar wani abu na musulunci bai ga mai maka ba akwai wani abin da ya ba haka yazo ba wani lokacin kana samu mutane wani lokacin mutum yakan auna abubuwa da abin da ransa yake so ko saboda sabo ko saboda wani abu sai ji shi dai ina ma shari'an nan da za ta zama haka misali yadda yake so to duk wannan shubuha ce shubuha ce duhu ne na shubuha idan mutum na son maganin sa shine ya karbi addinin Allah yadda yake ya samu yaqini a kansa sai ga Allah ya raba shi da irin wannan shubuha din ba zai same ta Allah ya mana maganin shubuha a zuciya kullum muna fadar wannan yanzu idan ka duba yadda Allah madauki na taba ga mana wannan liba so dai ba in ka duba Qur'ani ka karanto shi tabiyan tabiyan daga farko mutanen ko nau'in mutanen da aka fara yaba a Qur'ani suwaye in ka dauko Qur'ani ka karanta alhamdulillahi rabbi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سنه تسيني ولن الذين يؤمنون بالغيب سنة ولن ألا يفعل يبنس يفق يسوء دسونا يبو وتنكو حنيا صراط الذين أنعمت عليهم ونن بيان صراط النبا بيان متانم بني كيف انت أبن يو سيسام المسكة فرقوا من لأكا يبيسوا القرآن سنة الذين يؤمنون بالغيب سبو دا مهمان mutum ya imani da gaibi kada ka ce dole abu sai daidai da hankalinka a musulunci sannan ka karba ka yadda da duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya inda ka fahimta daidai shikenan inda baka fahimta ba tambayi malami in malaman ma basu fahimci abin baka tambayi wasu malaman haka haka sannan a ƙarshe in ma baka gama fahimtar ba dai ka ce ne amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab to in mutum yana da irin wannan wallahi shine yake samun yaqini shi yasa ku duba ku ga a rayuwar magabata ku kwatanta irin imanin su da irin imanin mu na yanzu imanin sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu abu ba sa taraddudi karba suke yi suna karba kuma sai Allah ya musu mu'amala gurgudan wannan karban da suke amma mu yanzu sai ka ga mun ji abin da Allah ya ce mun ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ga ana ta kokonto sai a ce sai an gwada sai ka ga mutum yana jin dadi daga an ce ga wani bincike ya faru dan adam a bincikensa na ilimin zamani ya gano wani abu da ya dace da alqur'ani sai mai ta murna muna ta farin ciki ko sai a ce ga turawa ma sun gano abu kaza daidai ne sai kai murna cewa ga wani abu ya gano mana cewa qur'ani ashe daidai ne ka fahimci ba wai ina nufin kana da kokonto bane amma kana samun wannan murnan ne saboda yaqinin ka dangane da wancan din ba zan ce babu ba akwai yaqini amma darajar ba dai bace yawa da masu yaqini kwata kwata ba su da tantama akan abin da Allah ya madauki ya fada ba sa bukatar in bincike sabo na zamani ya binciko sai ko da za su yi murna murnar da za su ta kara musu imani ce da nutsuwa da alqur'ani ba wai ƙara gaskata cewa Qur'anin da suna da dan kokonto yanzu ya ƙara bayyana musu ya ce a to bari mu ƙara yadda da wannan ba ana samun dai wancan ana samun ne kun fahimci abin da nake nufi menene abin da ya jawo sayyidina Abubakar ya cancanci sunan As-Siddiq in an ce As-Siddiq dama ba wai mai gaskiya ba ake nufi mai faɗin gaskiya ba a'a mai yawan gaskatawa yawa daga saddaka ne in an ce saddaka yusaddiqu fa huwa abinan musaddiqu مصدرين شيني تصديقي تصديقي وشيني يزما أمفدا كايدا أمفدا كايدا بتعرض من شكيبا إن ذا زمن ينزل عيشة سفدة على القرآن قال يقول متاني سيسنت من يمن الله صلى الله عليه وسلم نيسا ولي كذا أكتي كذا أما ولي كذا بأشي كذا با صحبه ما فهونا نتنبس أنا فتر أبو سن سلم كما بيك مقبلة دا الله كي مسو تحنير إنو وإن أبو سيك الله مسو مؤاملة tawannan karamar waliyyin da girmama su da sauransu saboda karfin yaqini ne ba mutumin da ke samun kusanci da Allah ba in yana da kokonto akan Allah din
Allah ba zai jawo ka kusa da shi ba alhali akwai abubuwan da ya faɗa kana da kokonto kana jiran sai wani abu ya furu cewa haka ne ana son mutum ya karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isra'i yayi mi'rajin nan da ya dawo ba shi abin da mushrikai suke gawa sayyidina Abubakar kaji abokinka yana cewa ai ya je Baitul Maqdis ya dawo tafiyar da muke yi a wata guda shi gashi ya je ya dawo yace musu tun bai hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba shi abun mushrikan ya fara jin labarin amma sai yace musu in dai ya gaya muku cewa ya je to ni na yadda sai da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji gashi an saukar ma da Qur'ani da aya subhanallazi asra da sauransu sannan ya ji kaga ya gaskata daga bakin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaza ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine giya masa to irin wannan shine ake samun yaqini amma idan kullum Allah zai faɗa kana dan baina haka to darajarka ba a ce wai kana da baka da imani ba ko fanci abun mustawa ne daraja ne hawa na imani kowa imaninsa daban wani yafi na wani Allah ya bamu babban imani ya kara mana kuma sakankancewa da shari'arsa to sai yake cewa watasmiyatu yace yani tamshuna bi hadha an-nur fi adh-dhulumat nan ne ko yace yana nufin za ku yi tafiya da wannan haske a cikin duhu fa inna hadhihi al-hayata domin ku ita wannan rayuwa ma fiha min shubahi abinda ke cikin ta na shubuhohi wa ma fiha min shahawati da abinda ke cikin ta na sha'awai kullum mun faɗi wannan cewa su ne cututtukan dan adam ko ta yaya zaka fahimci wannan cututtukan dangane da wannan zancen da muke mun yi bantan shubuha kun gane ta duk abinda zai kare maka idanka daga ganin gaskiya zuciyarka daga karɓar gaskiya wannan shubuha ce to sha'awa kuma wani abu da kake so ka ci gaba da yi shari'a kuma tana son ka daina shi sai ka ji kullum kana karkata da ina ma da shari'a za ta samu kun ga wahayi da ya kare wata ran wani hajji zai ce da manzon Allah sana yana nan ba zai haramta mana kaza ba saboda kawai yana so ya ci gaba da yi ko ba haka bane to wannan ita ma menene sha'awa ce wanda take rage maka yaqini take yin tasgade ga imanin mutum Allah tsare sai ce wa ma fiha da kuma abin da ke cikin ta min sawarifa na abubuwan da suke dauke hankalin mutum an ce sarif shine abin da zai zo dauke ka daga sarafa shine juyar da kai sarafahu sarafa Allah qulubahum Allah ya kade zukatan su ya kauda su to akwai sawarif shine jami'in sarif abubuwan da dama da suke zuwa su dauke ba a taba yin zamani tunda Allah ya duniya irin wannan zamanin da muke ciki na kasaratu sawarifi ba abubuwan da suke dauke hankalin mutane ba dauke hankali kawai ba dauke zuciya da tunani da imani da abubuwa da yawa shubuhohi yanzu ake tunkudo mana su iri su hana mu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sa mu ji wani abu na ganin baki dangane da shi ilimin addini mu ne sance shi kama addinin mai aiki da shi duk a zo mana da abubuwan da za su kade mu duk waɗannan sawari din a zamanin yanzu sun fi yawa yanzu ku duba dai fitina dai irin ta wannan abun da muke amfani da shi yanzu hanyar waya din nan kaga ana taro shugaban taro na jawabi amma mutane suna bin waya ana mutum wani yana bin yana text yana bada sako kuma da damar zai iya hakuri sai an gama kuma ba abin da zai faru zai iya bada sakon amma rayuwar ta mu ce mun yi attachin dinta da wannan harkar ta yadda wani ba zai iya bari ba akwai damar da yanzu da mutum zai ce ya tuno shekaru 20 da suka gabata ai da ba waɗannan abubuwan rayuwar mu tana tafiya ko ba ta tafiya tana tafiya don haka za mu iya rayuwa ko ba wannan abu amma fa yanzu gaskiya wahala za mu sha in ba waɗannan tsakani da Allah ai kowa san wannan yanzu in babu yadda aka saba din nan wahala za a sha akwai amfani kuma akwai cutarwa akwai amfani mai yawa in ka tuno lokutan da babu harkar waya din nan masinjar da za a tura shi daga wani gari zuwa wani gari kudin motar da za a kashe da mai da za a kashe da menene yanzu ku kana yin tax sakon ya isa duk duniya inda kake so ya isa inda kake so wannan baiwa ce abu ne da kamata mai amfani da shi ta hanya mai kyau to amma manyan abubuwan kuma da sake su ma suna kar mu tsaya wa'azi mu yi karatu yace wa ma fiha min sawarifa, da abubuwan da ke cikin wannan rayuwar na abin da ke kakkade mutane ya kawar da tunaninsu, sai ce ashbabu ma takunu bizulmati, sun fi kama da duhu. Ko waɗannan abubuwa ɗin, shubuhohi da sha'awa da abubuwan ɗauke hankali, dukkanin sun kakkanne su duhu ne. Don haka wanda ke cikin irin wannan duhun da ya baibaye shi, ya kanneye shi, ya yi masa da baibayi gaba da baya ta kowane ɓangare, me yake bukata? Ya samu haske. Hasken nan kuma shine na ilimi, hasken nan shine na yaqini, hasken nan shine na basira. Duk zai maka maganin waɗannan abubuwa. Allah sai muke mu akan maganin su. Sai ce li hadha yahtaju ko yuhtaju fiha ila an-nur. A irin wannan ana bukatar haske, wa kullama qawiya an-nur, kuma duk lokacin da hasken nan ya karfafa, qawiya ibsaru at-tariqi, to ganin hanya shi ma sai zama da karfi. Ba za ka samu dindimi ba. Idan ka kuru-kuru zai gani, saboda me? Ga haske. Mun san ido a gurin likitoci sun faɗa, ido idan ba haske amfaninsa, musamman da na ɗan adam, yawwa, ma'ana ya fi amfani idan akwai haske. In ba haske ma ba zai ba kwata-kwata. In za na ɗauke sannan ba mai iya karatu, ba idan ya rasa ba, a shikin akwai buƙatar haske. Yawwa, wasu dabbobi kuma Allah ya yi su sun fi gani su kuma da daddare. Dan adam kuwa haka ɗabi'arsa take, in dare yayi to yana buƙatar duhu, kuma da shi ake magana anan, don haka yana buƙatar ya samu haske. To musamman muna zancen hasken nan ma'anawi, tunda ba hissi muke zance ba, haske ma'anawi shine duk abin da zai hana ka bin Allah, duk abin da zai hana ka fahimtar addinin Allah, duk abin da zai kade hankalinka daga addinin Allah. To wannan duhun yana buƙatar hasken da zai maka maganin waɗannan abubuwa guda uku: shubuha da sha'awa da kuma me? Sawarif. Me za ku ce ma sawarif a Hausa? Kalma ɗaya, abubuwan da suke ɗauke hankali, kalma ɗaya nake so. Abubuwan shagala, ai dole za ka ce, yana nufin kalma ɗaya. Yawwa, to shagaltuwar ta fi, abinda zai shagaltar da kai, shagaltuwar amma shi masdari ne, abin shagaltarwar shi ne sawarif ɗin, abubuwan da za su shagaltar da kai, to misali tunda kun gane. Tusisi wa min afari zalika, daga cikin tasirin wannan abubuwa, anna ahlul islami, cewa ma'abuta musulunci, al-mustamsiki na bihi, waɗanda suka ƙanƙame shi, wal-mustamsiki na bi tariƙati salaf, wanda kuma suka maƙalƙalewa hanyar magabata, suka ce addininsu suna so su yi irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walladina akhadhu bil islami, wanda suka riƙi musulunci, والسنة دا سنة ألا نحو ما سيوصف في هذا الكتاب بالأدلة أكان غرغدا إلن قتن قتن يد ذا أزوء صفا تا أولا للتاب تعني الدليلي من غانا ونغان تا أبين ليكي نفي أننغ با ذا أزوء أي من بياني أي من كرم تا مقدمة تو أولا للتاب ما لن يبيان حنير مغبا تا da cewa nasara tana cikin mutum ya riko da Qur'ani da Sunna bisa fahimtar magabata. To gurgurdan wannan bayanin yadda zai zo, duk mutumin da ya riki addinin musulunci, ya riki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan kwatankwacin, wato ya riki da Qur'ani da Sunna bil adillati ala anna kullu man qaruba minhu. To wannan, daga cikin wannan abin da zai nuna mana shine dukkan wanda qaruba minhum, ya kusance su, su zuwa أهل الإسلام المستمسكون به دم متعنان بسكة لك المسلمين سكة كانت أميشي سكة فهمتش يد كماتا سكة أيكي دا القرآن دا سنة بس فهمت المقباتا تدم تمن ديكو سنسيس فإنه سيبصر من النور بقدر قربه منه كم فهمتش أنت تزي زمشي وزي سامحسكا دا زي كالحنيا وربدا كسنس ديكي دا سو gurgurdan kusancin da yake da ilimi. Idan kana tare da malamai, za ka samu rikici akan addininka, shi ne abin da ke nufi. Shubuhohi ba su suke zuwa su kawo mana matsala ba? Na taɓa ambata mana wani lokaci, wani mutum in yana sauraron maganganun waɗanda suka karkace, sawa'un musulmi ko da ba musulmi ba, idan suna faɗin wasu abubuwan da ba daidai ba, sun saba wa Qur'ani ko Sunna, sai ka zauna kana sauraro, sai su jefa maka wani kokonto. Wani sai ya kwana yana tunani akan wani abu sai ya dame shi, bai samu malamin da zai walwale masa ba da ace yana kusa da malami a lokacin da shubuhan nan ta zo me zai faru a lokacin da ya ce masa da Allah karka damu da wannan abu kaza ake nufi nan da ne zai ji zuciyar ta sarai haka ne ko ba haka ba ashe gurgurdan kusancinka da malamai gurgurdan tafiyar shubuha gurgurdan kuma tabbatar haske a zuciyarka yadda shubuha ba za ta yi tasiri a zuciya ba shi ne yake nufi wa alaikum assalam na na ji shubuha ne wanda ya karatun addini in aka kawo masa irin waɗannan abubuwan yana ji zai fahimci cewa wannan ba daidai ba ne wanda ko bai karanta ba sai ce to ka ji fa su ma fa sun kafa hujja a nan ko ba haka ba ne yawwa shi yasa wanda bai karatu ba galibi in yana sauraron malamai ko ya ji wani ya faɗi wani abu sai ya ce wallahi yau na ji wani malami ya ta kawo hujjoji akan abu kaza hujjoji ya ta kawo shi bai fahimci hujjar ba ko bai fahimci hujjar ta yi daidai ko ba daidai ba ku fahimci wani abu kafir da mu daga hanya abin akwai bambanci tsakanin dalili da kuma istidlali ɗaliban ilimi ku fahimci wannan sosai ba kowanne dalili ne ya zama ya sukhu al-istidlalu bihi ba in an ce dalili shine nassin gundarin hadisi gundarin qur'ani shi ake ce ma dalili to amma kafa hujja da shi ake ce ma istidlali kafa hujja da shi ka ɗauko qur'ani ko ayar qur'ani ka kafa hujja da shi kai amfani da ita ta yi maka amfanin da kake so a wani mahalli shi ake ce ma istidlali to ba kowanne mai amfani da qur'ani ne yake zama cewa istidlalinsa kuma daidai ba ad-dalilu sahihun walakin al-istidlalu qad yakunu batilan kun gani mutum zai iya kawo maka aya ya kawo maka ayoyi amma ba a mahallinsu ba to nan kun ga aya ba da mamu ce ba daidai take ba amma me kafa hujjar da yayi da ayar shine ba daidai ba to wanda ba dalibin ilimi bai san me ilimi ba in yaji ana ta kawo ayoyi sai ce an kawo hujjoji to Allah ya kyauta na ku kullum ilimin nan wallahi shine maganin dukkan fitinnin nan da ake ciki musamman irin nayi mana dai wannan maganar can a baya ba sai mun maimaita ba halin da muke ciki yanzu yadda hanyoyin samun ilimin nan suka yi yawa ana kunno mana abubuwa da yawa akan tuhuma-tuhuma akan addininmu addini ne aitacewa na tashin hankali saboda aikin da wasu daga cikinmu suka aikata wanda ba daidai ba to kuma mu fito kuru-kuru mu ce wannan abun ba daidai ba ne wasu suna ganin ba daidai ba ne ya kamata mu karfafi zuciyarmu kar mu tsorata cewa abin da waɗannan suke yi ba daidai ba ne daidai ɗin a duba a gani mai malamai suka ce da waɗannan su ba malamai ba ne to haka nan wanda bai kawo maka wani abu har yanzu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza ya yi kaza musamman akan harkar aure na mana mu wannan zancen ko auren Aisha radiyallahu ta'ala anha dan me aka aure da ita magana ta an aure da ita tana shekara 6 an tare da ita shekara 9 mun yi magana akan wannan abu ko cewa sai ta kawo waɗannan abubuwan ana ta sawa mutane sai wani ya ce kai gaskiya fa da wahala ya da ai shekara 9 ai shekara 6 ya manta gurin da suke daban gurin da muke daban ko waɗannan abubuwan duk akwai bambancin su kuma sannan abinda kai zaka gane ni dama irin kandagarkin da nake so ko in ce ga abin nan kariyar da ya kamata a bawa ɗalibin ilimi ita ce ko kuma mutumin da yake sauraron karatu duk wanda zai kawo maka shubuha akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matsala a cikin su farko ka duba me malaman addinin musulunci suka ce akai ka koma gun malamai su yi maka bayani me ake nufi in baka samu wannan ba to ka tsaya akan cewa in dai wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito to na yadda da shi sawa'un na fahimce shi ko ban fahimce shi ka jira nan da zaka zo ka fahimci abun a hannun malaman kirki ka kyale wannan shubhar kar ka dauke ta a zuciya ka ce to ya za a yi haka har ma ka zo ka wahal da malamai da doguwar tambaya me yasa akai kaza me yasa akai kaza ka zauna a hankali ka je kai karatu ka san manhajin malamai sai ka bi a hankali domin me wani malami ya cewa abinda zaka kwatanta ka gani hadisan nan da aka ruwato mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza an ruwato daga gare shi ya ce kaza wannan da baka fahimta din ba idan kai kokonto a cikin sa ko har ka ƙaryata hadisan sakamakon haka to irin wannan hadisan ne dai sune hadisan da suka zo mana da sallah da azumi da zakka da aikin haji wannan sahabban da suka rubuto mana ayi zalla ayi zakka ayi aikin haji ga musulunci da la ilaha illallah waɗannan hadisan sune dai wannan isnadin shi aka bi dukkan waɗannan sahabban aka rubuto mana daga ka samu kokonto a wannan magana auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magana yancin ya mata da sauransu to sai kaga ka fada waɗancan hadisan ma na asalin addinin ka da tauhidin da komai ka samu ciki akan su to daga fada wannan kwarin wanda ka zauna akan ka yadda da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka fahimta ba wannan kuma yafi maka tsira ko tashin kiyama aka je na ta shaba mu ne da misalin dangane da sifofin Allah ko wannan dangane da hukunce-hukunce ran tashin alkiyama an kira ka an ce kai wane me yasa ka yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Aisha a shekara 9 kana in ka yadda da wannan hadisi me zaka ce ya rasulullahi haka muka samu hadisan da aka rubuto mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi kana da hujja ko baka da hujja idan kuma ka ƙaryata aka ce me yasa ka ƙaryata ban hadisai sun zo a lokacin wani bayani zaka yi babu kamar dai amsar matan nan da ta ba ku labari ko ko ba anan bane matar da aka ce ta imani da Allah tace ita bata ma imani wai ta ji dadi ma bata imani bata ma san Allah ba bata imani da shi ba cewa yake ce mata to ai da ke imani da shi in ma akwai probability cewa babu shi to ran da zai zama in ya bayyana cewa akwai shi ai kin ga shikenan kin ji dadi cewa kin imani da shi sai tace yi gaskiya in ban imani da shi ba kuma ya zama akwai shi to I'm in trouble aka ga haka ne to da ka shiga wannan yanayin wanda a ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaba daya ka karbe shi baka kokonto ko da wani abu a ciki to dama ba laifin ka bane akwai abubuwan da asalin addinin musulunci ba a gina mana su akan babin yaqini ake so akan su ba yanzu kamar misali maganar sallah da azumi da ajewa da dauka abinda ya shafi ganin wata harkar ganin wata ba ta da alaka da maganar yaqini na kowane fardi domin ba wajibi ne aka dora kamar yadda aka dora mana sallar azhar ba haka aka dora mana maganar tabbatar da wata ba ai ko maganar tabbatar da wata an gina ta ne akan me akan ka ji labari in ka ji labari in ka yadda da labarin kai aiki da labarin inda kuskure to Allah bai kama ka da kuskure amma maganar abin da ya shafi individual wajibai duk abin da yake akan ka aka dora to in baka aikin daidai ba to anan za a kama ka da laifi dan haka ba buƙatar maganar yaqinin sai karfe nawa ka san musal haka ne maganar shan ruwa da dauka da shan ruwa da suhur shi ba akan wannan maganar yaqinin bane maganar alama ce ka ji kiran sallah da katar kijin wani ne kokonto zai ce ai to a lokacin da ladani ya kira sallar sai da alfijir din ya kira sannan nashi wannan ya nuna kenan nashi a cikin alfijir duk wadannan abubuwa haka aka dauko kuma haka mu fahimci addini yadda yake da saukin sa da Allah da ya kara mana fahimta to mu je sai yake cewa wa qad nabaha aywa yace wa kullama ba'uda anhum duk lokacin da yayi nisa daga malamai na kirki masu riko da musulunci kullama da'ufa anhu an-nur to gurgudan hakan dai hasken nan zai raunana daga gare shi wala hunnuru zai samu haske bi kadri bu'dihi anhu gurgudan nisansa da kuma wato ma'ana distance nan bu'din yana yin distance inda ke tsakanin sa ma'ana kana kusa ka samu haske kana nesa babu haske Allah sa kun gane larabcin anan bi kadri bu'dihi nan bi kadri masafatihi yake nufi baya nufin cewa in kai nisa zaka samu haske yana nufin gurgudan nisanka ana nufin distance da ke tsakaninka da haske in kusa ne zaka samu haske in nisa ne haske ne nisa ba zaka samu shi wa qad nabaha ala dhalika al-allama ibn al-qayyim mal ibn al-qayyim fi kitabihi al-fawaid al-littafin sa al-fawaid kan littafi yadda kaji sunan nan nasu haka sunan yi haka littafin yake fa'idoji ne shawarij abubuwan da kana karatu kana tsintar su yanzu ana samun yin karatu ɗaliban ilimi ka gama ya ɗauki littafi kawai na biyin masa bango zuwa bango kawai yana karantawa yanzu yayi karanci a gun mutane kuma wallahi saboda dazunan nake faɗin wannan muna magana dashi wallahi sababbin sa wannan wayar wayan nan tana cikin abubuwan da sun hana mu karatu yanzu mutaba'ar da mutum yake irin sakon da aka turo masa ta Facebook ko ta WhatsApp sai ya ci masa awa uku wani yana bi wanda da a ce littafi ya dauka ya karanta abin da zai fahimta cikin abin da yake wajiban abin da zai amfane shi yafi wannan abubuwa din Allah ne kyauta kar mu koma cikin wancan kuma dan haka idan mutum yana karatu abin da yake so in faɗa shine in kana karatu akwai fa'idoji da zaka zuwa kansu fa'idoji a babin hadisi fa'idoji a babin aqida fa'idoji a tafsiri fa'idoji a tarihin malamai da abubuwan darasi da malamai suke da hakuri da juna da yadda suke daukar ilimi da wahalhalun daukar ilimi mun karanta irin waɗannan abubuwa da yawa a cikin littafin Khutuwatu ila Sa'ada amma kuma manta ba to irin waɗannan fa'idojin irin su ne malam Ibn Qayyim ya zauna ya rubuta duk littafin da ya karanta ko ya san wani abu na ilimi akai sai ya dauka sai ya rubuta har a cikin irin wannan abin da ake cewa kashkul kun san kashkul littafin fa'idoji ka ware dan notebook da zaka rika jotting jota dai yauwa ku kira shi jota ai mun san jota duk abin da ka samu na fa'ida sai ka dan rubuta wani lokaci kana jin wani abu sabo an faɗa ilimi sai wani ya ce ah yau mun ji kaza na kuma rike ai ba ko ba rubuta ba ba komai wata ran sai ka ga an zo kuma ka manta mafi yawan mu ba mu amfani da wannan jota din shi yasa abubuwa da yawa a darasi muke manta sun an tambaya sai ga kowa ya shuru wannan jotin abun yana fa'ida to wannan jota din in ka taru ka tara su ka tara fa'idoji da ka rubuta irin sa ne malam Ibn Qayyim ya rubuta wani littafi da ake cewa al-fawaid shi yasa zaka gansu yayi magana akan wannan abu yayi magana akan lugha yayi magana akan tarihi yayi magana akan sahabbai akan tafsiri akan matan manzo Allah duk irin waɗannan abubuwa duka dai na fa'idoji to a irin wannan littafin akwai ina da tafai biyu irin wannan akwai littafin al-fawaid akwai kuma bada'i al-fawaid yafi al-fawaid girma shi fawaid mujalladi ɗaya ne bada'i al-fawaid kuma mujalladi biyu ne duka kuma fa'idoji ne kawai wanda ya tara su garin hange-hange da leƙe-leƙe irin nasu na manyan malamai a cikin wannan littafi ya nabbaha shine waqad nabbaha ala zalika ya fadakar ala zalika akan haka shi wa al-allamah ibn al-qayyim fi kitabihi al-littafin ka al-fawaid fi anna cikin cewa min athari an-nuri alladhi yaqdhifuhu Allah jalla wa ala daga cikin tasirin gurbin da hasken da Allah ke jefawa fi qalbi ahli at-tauhid a zuciyar ma'abuta tauhidi wa sunnati da sunna menene fa'idar anna cewa man qaruba minhum duk wanda ya kusance su sara lahu min an-nuri biqadri qurbihi minhu sai samu haske gurgudan kusantarsa da su bi haythu yubsiru bihi sawab at-tariqi ta yadda da shi wannan hasken yubsiru zai ga sawab at-tariqi daidai din hanya ma'ana tsakiyar hanya hanya madaidaiciya ya gane ta ya fahimce ta kuma ya bi ta idan ko baya kusa da su ba zai fahimci waɗannan abubuwa ba malamai suna har a cikin fa'idojin ilimi sun yi magana akan mulazamatul shuyukh mulazamatul shuyukh yana cikin manya-manyan fa'idoji da ɗaliban ilimi ake gwarzantar da su akan su samu da ka je ka zauna da ɗan tasha wanda bai karatu ba bai san komai ba da ka zauna da wanda ba abin da ya haɗa shi da harkar ilimi da kuma a ce kana tare da malamai wani ne fi fa'ida zama ka tare da malamai za ka samu shi malami a rayuwarsa nan ma ana da cin malamai ana da cin malaman ne sosai malamai wanda sun san ilimin sun riƙe shi sun fahimce shi sun haddace akwai hikimomi da yawa a kansu kuma sannan wajen mu'amala a aikace suna aiki da ilimin yau ba wanda kawai ya haddace darussan bane zai kawo maka hujjoji amma a aikace aikinsa bai dace da abin da yake karantarwa ba yau waɗannan gaskiya ba a sa su a cikin malaman in ana zancen mizanin malaman da zaka fa'idanta da su in ka zauna da malamai manya zaka ji irin waɗannan abubuwan suna faɗi na hikimomi da fa'idoji na farko ba za su yi ma zancen wani ba kaga wannan zai koya maka kuma sannan kai in ka kawo zancen wani za su hana ka ko su ceta shi kai mana shuru ba ma san wannan wannan za ka fa'idanta ko ba ka fa'idanta ba amma in ka je wurin wani wanda ba su yi ba me zai duk abin da ka zo da shi shikenan sai ai tare sai ka zama imma ai mun san imma mutumin da kawai duk inda mutane suka yi shi ma yayi shi ne imma ba ruwansa ba shi da ra'ayi nasa to kada mutum ya zama mai marar ra'ayi ya zama cewa ya san abin da yake kuma duk dan adam inda zaka ba zaka fa'idanta da shi ba to ka rabu da shi ne wannan ita ce kaida ya kamata ka fahimci wannan duk dan adam inda zai ja ka zuwa ga wuta ta hanyar mu'amalar ka da shi da yau da kullun kuna tare da shi ya koya maka abubuwan da ba daidai ba to ka rabu da shi ka tsaya tare da dan adam din da duk maganarsa fa'ida aikinsa fa'ida mu'amalarsa fa'ida kuma zaka ji ina kusantar da kai ga Allah da ranar ƙarshe sai ce li hada tajidul amiyya min ahli at-tauhid shi yasa zaka samu ammi marar karatu daga cikin masu tauhidi mimman lam yata'allami al-ilma daga waɗanda ma ba su karatu ba inda hu minan nuri wal basirati yana da haske da basira fi katirin min al-masail a da yawa daga cikin masaloli na san wata baiwar Allah da ban san mai jin rediyo irin ta ba jin rediyo dai to in kai zauna kuna tattauna ba te karatu ba ba makaranta ba alifun ba ba un ba turanci ba boko ba komai amma matsaloli na fiqhu da tauhidi da mai da take ji a rediyo za ta iya gaya maka naji malam wani ya ce kaza naji malam wani ya ce kaza kuma duk ta rike ta fahimta wannan da wannan da wanda kuma yake tan yana wasu abubuwa akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci kaga wannan ammi ne in an ce ammi shine ga magarin mutane ba mai karatu ba malami ba saboda nazimtar malamai ko ta hanyar sauraron wa'azin ko ta hanyar zama yau da kullum tare da su mubasharatan ya samu fa'idar da wani wanda ba a wannan hanyar yake ba zai same ta ba Allah ya kara mana ilimi yace fil aqidati a wajen aqida zaka ji suna da ilimi wa fi tauhidi haka tauhidi wa fi suluki haka nan a dabi'a da halaye ma yubsiru bihi tariqa dhulumat abinda zai iya shiga cikin hanyar duhu kuma ya tafiya sa saboda yana da haske a hannunsa wanda hasken nan zai masa maganin wannan duhu li'annahu wa in lam yakmul indahu al-ilmu domin shi ko da dai ilimi bai kammala a wurinsa ba an ya kuna ala ilmin zai zama ko aune kai ko aune ya kuna ala ilmi ko kuma ya zama cewa akan ilimi yake lakin sai dai bi qurbihi min hadha an-nuri saboda kusantarsa ga wannan haske malamai kenan fa innahu yahsulu lahu dhalika sai ku ga ya samu wannan fa'ida zaka kullum da ka zama tare da wanda ba zai fa'idance ka ba wanda ka zama tare da wanda zai fa'idance to gashi wannan mu karasa wannan ko sai mu tafi al-fadl al-salis yace wa hadhihi qa'idatun muhimmatun fi sabil al-manhaj wannan ka'ida ce mai muhimmanci a hanyar manhaji hanyar da zaka rika bi shine manhaji methodology da zaka rika bi wajen samun ilimi da tafiyarka ta rayuwa ta addini da aqida fi anna al-iltihaq bi ahli al-ilm cewa riskuwa da malamai ka zama kana tare da malamai wal qurba min ahli al-istiqamati da kusanci da mutanen kirki waɗanda suke kan hanya ta daidai alal islami akan musulunci wa sunnati da sunna wa tariqati salafi salih da kuma hanyar wato magabata na kwarai duk wanda ke kan wannan a ce kana kusantar su kullama qarubal abdu minhum duk inda mutum ya kusanci waɗannan bayin Allah wa min tariqatihim kuma ya kusanci hanyar su kullama manahu Allah jalla wa ala an-nura haka nan Allah maduki gurgunan haka Allah zai bashi haske alladhi yusiru bihi wanda da shi zai ga inda yake takawa wala yadhillu bihi as-sabil hanya ba za ta batar da shi ba saboda me akwai haske tare da shi yana kuma haskaka masa duk abin da yake na duhu Allah maduki ya kara mana fahimta akwai abubuwa lokaci da ya kure mana fa'idoji wata ran ma su ko su cikin maganganu fa'idar zama da malamai da irin abubuwan da zaka samu na kissoshi da hikimomi daga bakin su insha Allah wata ran ma shigo da su lokacin tun da ya kure mana Allah maka ke kara mana ilimi Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ya kimsa mana yaqini yaqinin da zai share kokonto daga zukatan mu Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa Allah kuma ya taimaki shugabannin mu Allah ya tsare su صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك